mai wannan littafin Imam Az-Zahabi da yazo zai bayani a kanka a cikin littafin sa al-ibar fi tarikh al-manqabar a daidai waɗanda suka rasu a wannan shekara ta 600 sai yake cewa da shi ilayhi al-muntaha fi hifz al-hadith ilayhi al-muntaha fi hifz al-hadith wato shi ne rufe tsofa shi ne karshe a wannan shekara shi ne karshe in za ta kirga waɗanda suke ma da ta alqur'ani ma da ta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karshe yace matnan wa isnadan a wajen sanin matani da wajen kuma sanin isnadin hadisi kuma a rikwata da kuma sanin fannonin hadisi fannonin hadisi suna da yawa waɗanda suke karantawa akwai wannan wanda za a karanta yawanci shi ne diraya sannan akwai ilmul hadisi riwaya waɗanda misali sanin rijal ɗin wanda za mu ɗan yi magana a kansa saboda ɗaya daga cikin littafinsa shi ne jigo har yanzu ko har gobe har kuma duniya ta naɗe watakila ba za a samu kamar littafinsa ba wanda a kansa aka rinka ɗorawa yake cewa shi ne ƙarshe a wajen fannin ilimin hadisi sanadinsa da mataninsa da sanin fannonin ilimin hadisi yake ma'al wara ba wai kawai ilimin ya tara ba tare da cewa yana da tsantseni na gaske wani ibada da yawan ibada wata masuki bil asar da luko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiki da shi sannan kuma sai yake cewa wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da kuma dagewa a wajen amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi Abdul Ghani a Sheikh Habib Abdul Ghani al-Maqdisi an haife shi a shekara ta 541 shekara ta 541 a Maqdis idan an ce mutum Maqdisi ana nufin an haife shi a Palestine an haife shi a Palestine saboda Baitul Maqdis idan da ai nasaba yi zuwa waɗanda suke Baitul Maqdis sai a ce musu Maqdisi shi kuma Maqdis a Baitul Maqdis din an haife shi a Juma'il Juma'il ita ce kusa da Nablus Nablus wanda har yanzu idan mutum yana kallon labarai zai ji an ce ana yawan ambatanta Nablus wannan Nablus din a nan aka haife shi bayan ya kai wajen shekara 11 sai danginsa sai suka yi ƙaura sai suka koma Dimashq wani ba cikin Syria wanda a tsarin musulunci duk gaba ɗaya waɗannan ƙasashen ƙasar Sham ne wani ba da Baitul Maqdis din Palestine da yanzu muke faɗa da Syria da kuma Lebanon duk waɗannan su ne ƙasar Sham da ake cewa ƙasar Sham da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa gare su a cikin hadisi bayan sun hijira zuwa ƙasar Sham ya ci gaba da neman iliminsa ya haddace alqur'ani saboda al'adar su kan haddace alqur'ani shekara 9 shekara 7 ya gama hadda alqur'ani kafin ya kai shekara 11 ya zamanto yana da hadda ne yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan saboda yanayin inda suka taso da yanayin yanda ake tsora su akan haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan Maqdis har ya kai wajen shekara wajen 18 daga nan sai zamanto ya fara koyarwa kuma a wannan koyarwar tasa akwai abubuwa da ake ba daidai ba shi kuma ya dage akan cewa lallai sai an yi su dalili kenan watakila da za mu karanta idan muna karanta tarihinsa za mu ga cewa an kokore shi a waje da yawa an yi rigima da shi ba don koyi ba saboda al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma kamar yadda Sufyanu Thawri yake faɗa ne wani mutum yake al-Imam al-Auza'i ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na hadisi manya-manyan malamai waɗanda suka zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nufin tabi'ai wata rana yake tambayar wani yake cewa yaya kake a wajen mutanenka manufa yaya suke karɓar ka yaya kimar ka yaya waye yace ni ai alhamdulillah kowa da kowa lami lafiya muke kowa cikin mutunci kowa waye yace fa anta rajulus su yace kai ba mutumin kirki bane yace mar saboda me yace law kunta ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar da kana umartar su su aikata kyakkyawan aiki ka umarce su hana mummunan aiki da ba ku zauna lafiya da su ba kuma annabawan Allah shi yasa ba zauna lafiya da raguwar wanda ba su yarda yi umarni da kyakkyawan aiki ai hani da mummunan aiki ba saboda hakan mutum ya zaman ta bi kirji ya ce ai shi yana zauna lafiya ya duba wani irin zaman lafiya yake domin in zakai amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar zaka samu matsala kuma dukkan waɗanda har suke neman kawo gyara har a wannan zamanin zaka cewa suna da matsala da mutane waɗanda zasu yi kisa bai bai waɗanda zasu soke su waɗanda zasu zage su waɗanda zasu yi musu waɗannan abubuwa to shi الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي يا زمان تو اكن wannan aka fitar da shi daga al-Maqdis wato a Dimashq a Dimashq kuma akwai unguwa wanda ake kira Salihiyya har yanzu tana nan wannan Salihiyyar saboda shi da kuma ƴan uwan mahaifiyarsa guda biyu wanda dukkansu maqadisa ne ana kiran su duk daga Maqdis din ne suka yi hijira suka zo dalilin su aka sawa wajen suna as-Salihiyya saboda yanayin sala'ar su da kimar su da darajar su da kuma ibadar su a lokacin yana shekara 19 yana shekara 19 ya yi hijira zuwa Baghdad wajen neman ilimi da yaje Baghdad ya tada ɗaya daga cikin makarantu da suka kawo canji a wannan yanayi shine makarantar Sheikh Abdul Qadir Jilani Sheikh Abdul Qadir Jilani yana da makaranta a Baghdad amma kaidarsa ba a sauka a cikin makarantarsa daidai a wajen makarantarsa amma ganin waɗannan guda ukun da suka zo a cikin makarantar ya sauke su to amma ba su daɗe da shi ba domin ƴan watanni ya yi ko ƴan kwanaki ya yi zamanto ajalinsa ya zo daga nan su kuma lokacin yana wajen shekara 19 daga nan kuma suka yi gaba ci gaba da neman ilimi saboda shi Sheikh Abdul Qadir Jilani manhabarsu ɗaya da shi ne wannan littafin Abdul Ghani Al-Maqdisi dukkansu Hanabila ne saboda kaga an ana neman ilimi ana nema ne a wajen wanda mazhabar ku ta zo ɗaya musamman a da saboda haka shi ma ba hanbali ne su ma Hanabila ne sai suka je wajensa neman ilimi saboda a wannan lokacin akwai malamai irinsa waɗanda su ma Hanabila ne saboda haka ya suka sauka a wajensa saboda daidaitan wato mazhaba da suke da to bayan Baghdad ya yi tafiya zuwa Asfahan Asfahan yanzu tana cikin ƙasar Iran zai Iran mutum yana karanta riga har yanzu Isfahan suna da suke faɗa ko suke rubuta yanzu Isfahan nan ne garin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya shahara wanda shi ne Abu Nu'aym al-Isfahani yana da littafi babba wajen mujalladi 20 da wani abu wanda ake kiransa Hilyatul Awliya wannan littafin na Hilyatul Awliya sai Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi wannan malamin sai ya gani to kuma yana da ilimi da ya koya kuma kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa ne kan cewa yana da ma'rifa bin rijal saboda haka sai ya fara duba wannan littafin sai ya gano akwai waɗansu abubuwa ba daidai ba ne ko sauran wajen nasaba ko wajen abin nan ɗin sai ya fara ƙoƙarin ya nutar a kan haka wannan dalilin shi ma ya sa sai da aka fitar da shi daga Asfahan ba wai matsala ba ce amma dai dan kawai zai nuna cewa wannan ba daidai ba ne sai aka fitar da shi daga Asfahan daga Asfahan ya yi tafiya zuwa waje da yawa wanda irin wannan ta faru kamar yadda waɗansu daga cikin Hanafiya suka yi zamanto lokacin yana karanta littafin Abdu'afa na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sanin Rijalul Hadith manufa wanda suka ruwaito hadisi shi ne al-Imam al-Uqayli shi ma ya fara maganganu akan waɗansu abubuwa shi ma suka fitar da shi daga wannan garin saboda haka shi a ƙa'idarsa zai duba zai ga kuskure kuma zai faɗi wannan kuskuren kuma zai ƙoƙarin gyara wannan kuskuren Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi ya yi yawo da yawa daga baya ya dawo Dimashq to amma ɗaya daga cikin abubuwan da za ka iya zai zamanto ya yi fice da shi a amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar lizumtar su da Salahuddin al-Ayyubi na da yawancin mu mun ji mun san Salahuddin al-Ayyubi ɗaya daga cikin manya-manyan wato shugabanni ko halifofi da ya zamanto dalilin su ne har ya zamanto aka kwato Baitul Maqdis daga hannun waɗanda ba musulmi ba kiristoci aka dawo da shi idan mutum yana karanta al-Hurub as-Salibiyya ya kukuwa da ake kiran sa manufa crusaders waɗanda suka zamanto sun yaƙi duniyar musulmi Salahuddin al-Ayyubi shi ya kwato wannan daular a garin na Baitul Maqdis sannan kuma ya dawo da shi hannun musulmi wanda har izuwa za ka iya cewa ba dan kwana-kwanan nan misali bayan mulkin mallaka da ya dawo ba bai ƙara koma a hannunsu ba Salahuddin al-Ayyubi waɗannan malaman guda uku duk fitar da zai duk yanayin yadda za a fita jihadi tare da su ake fita su yi jihadi su dawo. Wannan zai nuna maka cewa yaya aka yi misali yayin da suka yi karatu a wannan yanayi. Tare da cewa ba wannan kadai ba, a lokacin shi Abdul Ghani Al-Maqdisi akwai abubuwa da suka faru bayan yakin wato waɗannan su crusaders din da suke shigowa wani fa suke kokarin kwatar Baitul Maqdis. Daga cewa abu na biyu an samu mawqiatul zallaqa, mawqiatul zallaqa wanda aka yi kusa da tsakanin Italy da Faransa, wanda a wannan aka yi wannan shahararren ɗaya daga cikin mafi shaharar yaƙi a musulunci, kuma ɗaya daga cikin mafi shaharar yaƙi a musulunci wanda musulmi kuma suka yi galaba, galaba kuma wanda ke bayyananniya wanda har yanzu ana alfahari da wannan. A lokacin wannan ya faru kuma a lokacinsu ne aka yi girgiza, girgizar ƙasa a ƙasar Sham, lokacin suna Sham, girgizar ƙasar da har suka yanke kan cewa ma tashin alkiyama za a yi. Kamar da imamu An-Nawawi Allah ya yi rahama ya bayyana irin wannan, har mutane wato abin ya tada hankali, saboda girgizar ƙasa ba irin ta ɗan lokaci kaɗan ba, sai da aka ɗau kwana da kwanaki ƙasa tana girgiza, wanda bai taɓa halartar girgizar ƙasa ba bai san yanda ake ba. Baka san yanda ake ba, kawai sai dai Allah, muna ƙara roƙonka cewa kada Allah ya kawo mana irin wannan abin. Amma ni na taɓa samun kaina a ƙasa da aka yi girgizar ƙasa, amma ba mai yawa ba, alhamdulillah. Amma dai tashin hankalin ba kaɗan ba ne, tashin hankalin ba kaɗan ba ne. To amma kuma a yi kwana da kwanaki ana yi, wanda yawanci muka wanda na gani za ga ‘yan mintuna ne, ‘yan mintuna ne an yi an gama, amma ƙasa ta dare, gidaje sun ruguje, waɗansu abubuwan tashin hankalin ba kaɗan ba, dole ka fito fili fetal na Allah kana ƙoƙarin. Haka aka yi wannan kwana da kwanaki, suna cikin wannan tashin hankali. Kuma a lokacinsa ba ga cewa abubuwa sun faru da yawa, amma duk da haka sai da ya zamanto ya yi fice a wannan ilimi na hadisi, na ruwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, har ma ya zamanto shi ne wanda ya zamanto ya yi fice a nahiyar. In kana neman wato kamar yadda nake cewa ilimin hadisi wanda suka karanta bangare-bangare, akwai ilimin hadisi, akwai waɗanda malaman da suka shahara a wajen sanin rijalul hadisi, wani ba su waye suka ruwaito hadisi. Kamar yadda kake ji misali wani lokaci in kana jin kamar da Ahmad Biyuki Allah ya ji kansu da rahama yana ce maka haddathani fulan an fulan an fulan an fulan din nan, ba a ilga ka a cikin malaman hadisi a da lokacin riwaya har sai ka haddace wannan sanadin. In baka haddace wannan sanadin ba ai ba za a iya sanin hadisin ya inganta ko bai inganta ba. To kuma wannan isnadin sai ka dangana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kuma ka'ida misali a karanta hadisi ko a yau ne in da ka karanta hadisi a inda misali wanda suke karanta kulliyatul hadisi inda muka karanta kali a Madina, za ka cewa dole sai ka haddace hadisi aƙalla a shekara wato haddar ragwaye zan faɗa, wanda tunda abu ne da za ka iya cewa na academic abubuwa na ragwaje ne ba irin nasu na da ba, amma ba ka iya zama jarrabawa baka amsa mutum misali wanda ya ruwaito hadisi kana tsammanin a yi ma tambaya a daidai wanda baka san kowanne ba ne, sai ka haddace mutum aƙalla 300, ba wai ka haddace shi da shi da sunansa ba, sunansa da sunan babansa, a'a za ka haddace shi ka haddace sunan babansa, wargila in ka tsaye a nan sai ka san nasabarsa, manufa ɗan ina ne shi, sai ka san yaushe ya rasu ko da baka san yaushe aka haife shi ba, wannan ka'ida ne sai ka haddace. To shi Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi daga cewa ya yi fice a wannan nahiyar, ba wannan kadai ba, sannan ya yi fice a wajen sardul hadith. Sardul hadith shi ne kamar yadda kake jin liman ya ɗazu ya karanta Al-Qur'ani ba tuntuɓe ɗin nan, haka dai rinka koro maka waɗannan hadisan ba tare da tuntuɓe ba, ba tare da tuntuɓe ba, tare da koro maka isnadin ya koro maka, in kuma ka tsayar da shi waye wane a cikin wannan isnadin zai ce wane kenan. A haife shi a waje kaza, ya yi ruwaya a wajen kaza da kaza, yana ɗalibai kaza kaza kaza, wani sun ruwaito, yana da malamai wani wani wani, ya je gari kaza da kaza da kaza da kaza ya shiga, sannan kuma ya mutu a lokaci kaza. Kuma waɗannan duk abin da na ambata ba yanda za a yi ilimin hadisi ya tabbata sai ka yi su. Misali garuruwan da malamin hadisi ya je dole ne ka san su, saboda wani zai iya zuwa ya ce maka na ruwaito a wajen wani, malaman hadisi sai su tsayar da shi sai yaushe ka ruwaito a wajensa, sai ce shekara ta kaza da kaza da kaza, sai a wani gari ka ruwaito a wajensa, sai ce a gari kaza, sai a ce a'a wane a wannan lokacin bai shiga gari kaza ba ko kuma wane ya rasu ka bayan lokacin da ka ambata na tarihi shi ka alwafayat sai daga cikin ilimin hadisi tarihul buldan garuruwa sai daga cikin ilimin hadisi shi sai an ka duba ibnu asakir tarihul dimash bai baka labarin tarihin wato dimash damascus wanda suke cikin siriya yanzu zai baka labarin duk wanda ya shigo wannan garin tun kafin a haife shi har bayan har lokacinsa sai ya rubuta maka shi an rubuta shi an san shi dan kar wani ya zo ya ƙarya ya ce na yi waya a wajen wani a ce a ina ya ce a Damascus sai a ce ai wannan bai ma taɓa shiga Damascus ba na yadda ɗaya daga cikin waɗansu sai yake ba da labari kan cewa ya ji hadisi daga wajen Nana Aisha radiyallahu anha ya ka ce ina ka ji wannan hadisin sai ya ce a Wasit Wasit ɗaya daga cikin garuruwa ya ce to a lokacin da Nana Aisha radiyallahu ta'ala ana ta bar duniya ma babu wannan garin babu wannan garin balle ma ya zama to kayi ruwaya a wajensa saboda haka wannan ka'ida ce ta wato wannan idan an ce maka ya san rijal masu rawaito hadisi ba wai ana nufin kawai ya san sunayen su ba ya san wannan gaba ɗaya a kansu ya san yaushe ya yi ruwaya a wajen waɗansu abubuwa wannan su ya za su yi mamaki su rinka cewa anya wannan abin da ake faɗa kan malaman hadisi anya gaske ne na'am abin ya ƙara wato sauki yanda mutane za su rinka gariya inda yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana lokaci wanda ɗaya daga cikin abin da zan faɗaitar kenan a ciki akan umdatul ahkam hadisai ne 400 ne da kaɗan a ƙarin haddarsa yanzu da ake haddace shi a sati 12 ake haddace shi sati 12 ake haddace wannan littafin na umdatul ahkam maqra'atul hadith mutum ya duba zai ga cewa wannan shine tsarin da suke kuma akwai sati 12 din a kwana akan fara ne lahadi litinin talata laraba alhamis shikenan banda juma'a banda asabar saboda kaga a kwana biyar sati 12 sai mutum ya haddace wannan hadisin sai ya rinka karanta shi kamar yadda yake karanta fatiha kuma abu ne mai sauki shi yasa yanzu idan mutum ya duba zai ga cewa wannan salai wato tsarin haddar hadisin ya faɗaɗa daga kutubu sita a nan ma akwai waɗanda na san sun fara ƙoƙarin ɗora yara a kai za ga wani lokaci ma a hutu ne wata biyu sai ga cewa mutum ya haddace sai yi al-Bukhari na san Bauchi sun yi nisa saboda akwai ɗaya daga cikin wato wanda kulletul hadisi ya yi bayan mai yake amma dai ya zama to ya laƙanci wannan salon kuma yana yi a Bauchi ina gidan san sun zo Kano wannan shekara wannan hutun da aka yi yawwa waɗansu sun samu labarin cewa sun zo yara kuma ƙanana sun zo kuma na kyautar da san ba sai hayin bane kutubu sittah manufa tun daga Bukhari sai ka jira Ibn Majah Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da kuma Abu Dawud wannan kaga yaro ya haddace su ba isnadi ba kamar waɗancan ba saboda haka abu ne mai sauki amma kwakwalwa ce abinda su kansu wanda suke sanin ɗabi'ar ɗan adam sun ce kwakwalwarka ba ka sa mata ɗaya bisa ɗari na abin da ya kamata ta haddace ɗaya bisa ɗari ba ka cike wannan wajen ba ma yawanci da yake mu a nan ɗan jin labarai ne ƙarfe 6 ila akwai gidan rediyo wani wani za mu saurara minti 30 sannan mu canza tasha mu saurari gidan rediyo wani minti 30 mu saurari wannan minti 30 duk gaba ɗaya mutum yana cutawa kansa waɗansu abubuwa ne da zai kawar da su akwai abubuwan da zai sa su masu yawa a ciki saboda haka shi Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ya rubuta littafinsa Al-Kamal fi Asma'ir Rijal wannan Al-Kamal fi Asma'ir Rijal din shine gaba ɗaya har yanzu ake dogaro da shi wajen sanin kutubu sita wannan littafin da ya ambata Rijal din dukkan wani wanda ya ruwaya a cikin wannan littafin ya ambace shi a cikin wannan littafin bayan ya yi wannan littafin nasa kuma kowa a kan littafin ya ringa ɗorawa za ka duba Tabibul Kamal wajen mujalladi 30 yanzu ina cewa da sun taƙiƙin Bashar Awad ya kai mujalladi wajen 35 ko 40 wannan kuma duk sunaye ne shi yasa baka san ilimin hadisi baka je littafi ko ka so furmi yake sai ka buɗe sai ga ba komai a ciki wane 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 kala anhu fulan sai ga babu wani labari ba tarihi ba waye ce wannan ne amfani wannan littafin saboda ba layin ka bane amma malaman hadisi zai ga cewa sun dauka su shi kenan sun samu abin da suke so to bayan al-Imam al-Mizzi ɗaya daga cikin wato shahararru waɗanda suke fitattu a ilimin hadisi sirki ne na al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir yana auren ƴar al-Mizzi, kuma al-Imam al-Mizzi sun yi zamani ne lokaci kusan ɗaya da Ibn Taymiyyah da Imam al-Zahabi mai sirru alamin nubala mai tarihul Islam bil tafai da yawa shi ma akan rijal da kuma waɗansu daga cikin malamai waɗanda suka zamanto fitattu a wannan ɓangaren. Ma Imam al-Mizzi ya zamanto ya girme su da ya zo abinda shi Abdul Ghani al-Maqdisi yake yi shi ma ya yi mar istidraki sai da ya gano waɗansu abubuwa ba daidai aka sa ba har sai da ya gyara dubu, kuma da yana da rai zai farin ciki da murna saboda haka ake yi dama. Mai ilimin hadisi haka ya gada, wani ya faɗa wani ya zo ya ga imar istidraki manufa saboda yalwar abinda kake duba sai ka gano cewa akwai wato abin da ya kamata a gyara. Imam al-Mizzi ya yi littafinsa Tahdhibul Kamal, bayan Tahdhibul Kamal shine Ibn Hajar ya kawo shi kuma Tahdhibut Tahdhib, bayan ya yi Tahdhibut Tahdhib wajen mujalladi goma sai ya zamanto ɗalibai sai suka yi mar kukan cewa akramakallahu wallahi har da cewa wadannan sunayen ya dan fara mana wahala da kuma maganganun da malamai suke faɗa a kai, me yasa ba za ka yi mana iftisarinsa ba, summary ka kawo mana average ɗinsa. A lokacin shine Ibn Hajar sai ya mutu Taqribut Tahdhib wanda ya zo a mujalladi guda biyu waɗansu ɗinɗuma ɗinɗuma haka, wannan na hadda ne na hadda waɗanda suke da raunin hadda, saboda haka sai ya zamanto Ibn Hajar ya yi musu. Imamu Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi da wannan littafinsa wato Umdatul Ahkam, kamar yadda ya bayyana ne a farkonsa, littafi ne da ya gina shi a kan babin fiqh. Littafin hadisi ana tsara su ne a tsari daban-daban, wani lokaci akan tsara shi a kan fiqh, an ce fiqh ana nufin halal da haram, sai abinda kuma ya ɗamfari da halal da haram shine abinda ya ɗamfari da halal shine abinda yake mandubi, wani ba ana kwaɗaitar da kai kai, abinda ya ɗamfari da haram shine makruhi ba a so kai amma an kai babu alhaki, sai kuma mubahi wannan shari'a ta yi shiru a kai in kai ba lada in kai ba alhaki ko in ka bari ko in kai. Waɗannan su ne gaba ɗaya abubuwa guda biyar kuma wannan littafin a kansa yake. Saɓanin idan ka ɗau littafin Imam an-Nawawi Riyadus Salihin, shi kuma Riyadus Salihin ba a kan an gina shi ne don a karantar da halal da haram ba, an gina shi ne a kan Tahdhibun Nufus, manufa yaya za ka gyara zuciyarka, zuciyarka ta tsarkaka ta gyaru, sai za ka buɗe maka da babin ikhlasi, me ake buƙata ka yi wanda zuciyarka za ta zamanto Allah ka yi kaiwa, kuma yaya za ka fahimci cewa wannan Allah ka yi wannan ko ba Allah ka yi wa. Sannan tuba, aga tuba wani abu ne a cikin zuciya, ka ƙara kusaci zuwa ga Allah, sai a kawo maka sabr, haƙuri da juriya, shi ma nan aiki ne na cikin zuciyarka, ana son zuciyar ta zamanto ta gyaru. A kawo maka asid, gaskiya tsakaninka da Allah, gaskiya tsakaninka da kanka, gaskiya tsakaninka da mutane, wannan shi ma ɓangare ne da za ka karanta, amma ba a irin wannan littafin na Umdatul Ahkam ba, shi yasa ma littafin ya zo a bayanin cewa umda amma na ahkam, na hukunce hukunce, halal da haram, mubahi ko mandubi ko kuma makruhi, wannan abin da za ka karanta kenan a ciki. Saboda haka na farko ka fahimci cewa idan za ka karanta wannan littafin za ka san ɗaya daga cikin ɓangarori ne muhimmai su ne ɓangaren ka san wannan halal ne wannan kuma haram ne, kuma wannan ita ce ƙa'idar da za ka ɗauri a kai. Shi ya sa malam mai alali Allah ya mar rahama ya ce maka wala yaf'alu fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi, har sai ka san hukuncin Allah, saboda kowanne watakila Allah ya ce haramun ne sai kuma ka je ka aikata, ka daɗe a kan haka sai ya zamanto jikinka ya saƙuɗu da halal haram, sai zamanto albarkar da ake nema sai Allah ya ɗauki, ko kaga mutum ya zamanto ya asara, ko kuma mutum wannan abin halal ne ya je haramta wa kansa, ya takura wa kansa, ya ƙi yin wannan abin saboda yana zaton cewa birge Allah yake, alhalin ba birge Allah yake ba, saboda Allah ya so kai. Misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan kai tafiya kai kasaru ko ba ka iya yin kasaru, ko in kana azumi misali, ko in kana azumi ka tafi za ka iya sauke wannan azumin, wanda ya ga cewa shi duk wahalar da zai sha duk rintsi da za a yi gara dai kawai ya kai zai mu birge Allah a haka. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan littafin ne za a gaya maka cewa inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu, idan Allah ya masa sauki ina son wata ran ya ga kai wannan abu, ba birgewa bace kawai ka ce ni ba zan yi ba, saboda zan fi burgiya shi yasa wata rana sabai wadan suka ke sauke azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kai shine sai yake gaya musu yake cewa wanda suka sha azumi sun tafi da din ladan wani ba kai ka sha wahala kai azumi kana da nan zaka bulada sai gaban ta wanda suka sauke azumi ko sun fi kalada to wannan littafin ya zo ne dan ya koya maka wannan saboda haka tsarin sa tsari ne na abwabul fiqh wan baya gina shi akan tsarin babu bukan fiqh tun daga babu tsahara kitabu tsahara littafin tsarki ya gina shi akan babu fiqh sai fara da kitabu tsahara kitabu tsahara abu na biyu shine wannan littafin yana da saukin gaske a babin hadisi saboda kamar yanda ya shaddanta wa kansa zai ruwaito maka hadisai ne wanda Imam al-Bukhari ko Imam Muslim suka ruwaito saboda haka ba zai fita daga cikin su ba to idan an fita daga cikin su ne za a yi binciken hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma tunda wannan cewa na Bukhari da Muslim ne kamar ya hutar da kai sai da aka gama tankadewa talaqatuhu al-umma bil qabul al-umma gaba daya mutanen kirki sun aminta sun yadda akan cewa babu wani sofa ne na kokonto a cikin wannan abin saboda haka ka dauka kawai kai aiki da shi abu na uku wanda yana da muhimmanci mu har fahimta akan wannan littafi da za a karanta na umdatul hakam shine wannan littafin yana da bambanci da littafin fiqh wato zalla idan za a karanta na malam mai risala Allah ya marhama Ibn Abi Zaid al-Qayrawani da bambanci tsakanin sa da hadisi bambancin fiqh littafin fiqh da littafin hadisi shine littafin fiqh an tankade maka ne an tace maka ko za a ce maka wajibai ga su sunnoni ga su haramun ga shi abinda zaka tarar kenan a babu fiqh amma shi a wannan na ga ce maka fiqhul hadis fiqh da rayi hadisi na kawo maka hadisin ne dalla to bayan hadisin an kawo maka shi zalla sai yi kokarin kuma a fitar maka cewa wannan hadisin akwai halal a cikin nan akwai haram misali hadisin farko da zaka fara karantawa a cikin wannan babun bayan mukaddimar malam shine hadisin innamal a'malu binniyati hadisin innamal a'malu binniyati kaga zaka ganshi a cikin ina a cikin riyadus salihin shi riyadus salihin ne yana yi maka maganar gyaran zuciyarka ne da niyyarka kai dan Allah shi yasa yake babu niyya babu ikhlas wa istihbar niyya halar to da niyya to amma anan idan yazo ya kawo maka innamal a'malu binniyat yana son yi maka magana ne akan abubuwa misali guda biyu a cikin niyya hawadisi idan ka zo za ka yi sallar azhar azhar raka hudu ce al'asar ma raka hudu ce ko ya da ke ka bambance su niyya to wannan dai zai gaya maka cewa idan baka bambance ba baka da sallah saboda innamal a'malu binniyati to sannan kuma zaka iya yin misali wani lokaci bayan kai a misali bambanta wannan da wannan ko kuma azumi in ka dau azumi zaka yin azumi na nafila ne wani lokaci zaka yi azumin kaffara ya zaka bambance tsakanin su niyya saboda haka zai zo maka bayanin tun farko niyyan nan har ka gama wannan babun akwai niyya ce sannan abu na biyu shine wato rutabul ibada wannan ya zai ka dauke shi wannan zai zama to ya inganta ko bai inganta misali sai ka zo kai alwala kana zuwa kai alwala ana tsananin rana alhamdulillah sai ka bude masallaci sai ka zo sai da ka zo kai wannan alwalar ni wa wannan alwalar taka za ta yi sallah ni wa kuma za ta yi sallah ba ya rai ka gane cewa za ta yi sallah ya rai ka gane ba ta yi sallah ba da niyya saboda wani lokaci saboda sabo da yi saboda ka sha gumi kai tsarni ka tikka bari dan wanke kafa ka kana zuwa kana fara wanke hannu sai ka wanke kafar ka kaga wani lokaci mutum bai an kara kuma yayi wannan alwalar ba ka yi sallah da wannan alwalar ba dalili saboda alwalar jin sanyi ne ko kuma alwalar sauda kura da kai ne ba kai wannan ba shi yasa suka ce idan ɗaya daga cikin abubuwan malikiya suka ce idan da za ka yi alwala don sujudu tilawa ba ka yi sallah da wannan alwalar ba ika sake alwala alwalar da zaka yi sallah mushin sa da yazo da mana yazo kai an ku har babun taimama waɗannan abubuwan da suke janyowa ake cewa shin zaka yi wata sallar da wannan taimamar an halarta maka ko ba halarta maka ba niyya ce ta janyo aka samu sabanin fahimtar malamai to a wannan littafin sai malam ya zauna yayi maka wato warwara ya bayyana maka cewa inda aka samu hukunci kaza a waje kaza ne sabanin fikihu kawai madaran abin za a baka halal haram makruhi mandubi mubayi shikenan an hutar da kai ba zo zai bayyana maka misali zai zo babin alwala zai kawo maka hadisin misali Abdullahi ibn Zaid ibn Asim misali zai kawo maka ko hadisin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala ya manzon Allah yayi alwala zubowa kawai zai manzon Allah ya wanke hannunsa har zuwa wanke kafa amma wanne ne wajibi wanne ne ba wajibi ba to a wannan lokacin kaga cikin zai bayyana maka shi kuma anan sai malam yayi maka bayani yace dalilin da yasa aka ce maka wajibi anan gashi amma in kai ka karanta hadisin kagoran ka ba lalle ka gane ba dalili kenan misali idan ka zo har zaka karanta ko a sallah ne wani ya zo ya shigo masallaci yayi sallah ya zo yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ba ko ma kai sallah ba kai sallah ba mutumin ya koma ya ƙara yin sallah ya ƙara dawowa yace ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara koma yin sallah yace ko ma kai sallah ba kai sallah ba yace ya rasulullahi bai iya fiye da haka ba koya mu sai manzon Allah ya gaya mar abubuwa waɗanda su ne farilla ya zamanto al-i'tidal wanda kake karanta cikin babun fiqh wasjud hatta warfa hatta ta'tadila raki'an nikai i'tidal idan kai sujjada hatta tabma inna raki'an hatta tabma inna sajidan ya kace maka wani ne nanu kaga ka karanta duk gaba daya cikin fiqh amma kaga hadisin ba lalle kai ke iya gane wanne ne wajibi wanne ne ba wajibi ba har sai malamai sun yi maka bayani to kuma wannan zai taimaka wa kwakwalwarka kan cewa an fara koya mata wato ka fara wato kokarin fahimtar waɗannan abubuwan shi yasa idan kana duba wannan littafin abu na biyar shi ne za ka ga cewa an yi sharhu buka da yawa a wannan littafin akwai sharhi da yawa na wannan littafin Umdatul Ahkam akwai wanda ya yi sharhinsa a nahiyar usul wanda shi ne الحافظ ابن دقيق الإيد يا كراش إحكام الأحكام شرح أمدة الأحكام أما دوجة كسامو متن وان دي زمن توباش دقوري وأصول الفقه يكرن تاشي فهمتش طبعا دي يأيي مكاني وكالون أصول الفقه أصول الفقه هما كايدو جيني نفهمتر وانا حلال حرام كو مباهي كو مندوي كو مكروي طبعا دي سوما سنة دا آلس حالما أصول الفقه يأيي مكا شركي وانا لتابن a wannan babin littafi ne mai kyau wajen sharhi amma ba ka da kalfiya manufa ilimin usulul fiqh ko sai batar da kai sai batar da kai to sannan akwai sharhi wanda ya zamanto shi ne wato ya fi sauki wanda za ka iya cewa mafi sauki wanda ɗaya daga cikin malamai wanda ɗan zamanin nan ne ya rubuta sai kira shi taysirul allam bi sharhi umdatul ahkam تيسير العلام بشرح أمدة الأحكام هي بيش أعيرا الشرح نزامن ديك أو مكا حديثي ديك أو مكا معاني الكلمات ونبا كلمة كلامي تكيني في كلمة كلامي تكيني في كاك إيرو مورا ورنا إنزامن مثالي ديك كرنتا تسن نوكو سيتي نأكا انتو نو كنتي وكنتي أتكي وانا حديثي ديك يا مكتو أتكي وانا حديثي أوكي هكنتي كذا أوكي حديثي هكنتي كذا هكنتي كذا هكنتي كذا zai jero maka cikin sauki sai ka kafin ka sabanin shawuru hukan da wanda suna da yawa kai kashful lisan an umdatil abishari umdatil ahkam wadda daga cikin wannan mujalladi har guda bakwai in kana son sa mujalladi bakwai ne yayi sharhin wannan littafin da kake ganin sa kamar dan kankani yayi sharhin sa sai ibn mulakkin sai daga cikin wanda suke gaban ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisi ne shi to sannan da wadansu da gaban wanda su ma in sharhin wannan littafin saboda haka sharhi yana da muhimmanci kai iya in ba ka iya manufa kana da ido a larabci ya zamanto lokacin da malam yake kai ma za ka rinka bibiya ka iya fahimtar waɗannan abubuwan a irin karantar da irin waɗannan littafan sai kokarin takaita sai hakuri na kawaita sai ku fara da akwai abu guda daya ya kamata a fahimta cewa akwai bambanci tsakanin fatawa da karantar da irin waɗannan littafan da suke domin yawanci akan samu wato iskali mutum sai karanta ya zo sai har ya rinka tunanin zai iya fatawa da abin da aka karanta karantarwa na hadisi babi ne na ilimi da zaka bayyana abubuwa da yawa da kuma yaya malamai suka dauko wannan hukunci yaya kuma waɗansu malaman su kuma suka zamanto sun dauki akasinsa tare da cewa akwai wannan hadisi dan karanta littafin Ibn Taymiyyah Rahimahul Malam ani la'imatul a'lam zaka fahimta hadisi daya sai zamanto an yi wannan fahimta biyu wani ya fahimci nan wani ya fahimci nan kuma wannan fahimta ce kuma kowanne zaka ga cewa wani lokaci fahimtar sa daidai akan hadisi ya fahimta kamar sai ka san akan wani ka'ida yake bi na usul zaka iya fahimta ba ka soki mutum ba saboda haka karantar da irin wannan ya kamata mutum ya zamanto ya ta'id mutum ya zamanto ya nutsu kar ya zamanto ya ce ai akwai hadisi akai ni saba ka saba hadisi ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa manzon Allah ba daidai ba wannan ɗaya daga cikin fahimta misali za a gaya maka amma akwai fahimtar da wani zai iya gaya maka misali a cikin hadisi na malam Ahmad bin Niyya dukkan ayyuka an ce sai da niyya ko misali za ka je ka tarar da malam in ya tashi muku bayani zai zo idan an zo babu ghusli wanka wanka na janaba in baka yi niyya ba kawai sai ka fada ruwa ka ji a to shi ke a dama na da janaba ka fito ba ka yi sallah ko ba ka yi sallah ba ka yi sallah ba ba ka yi niyya ba wannan shi ne abin da dukkan mazhabobi suka fada saɓanin waɗansu mazhaba na misali na Hanafiya su kuma suna da dalilinsu wanda suke ganin wannan dalilin baya cikin wannan innamal a'malu binniyyat kaga idan ka bau fatawa akwai yanayin yadda za ka kalla babu fatawa ana kallon mutum ne wanda ya zo yin tambayar sannan kuma ana kallon yanayinsa sai a yi mar fatawa kuma babu fatawa idan kana duba hadisan fatawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bambanta da hadisin hukunce hukunce bari ba da hadisi misalin hadisi guda daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai matar Abu Sufyan bintu Utba ita ga take cewa ya Rasulullahi inna aba sufyan rajulun shahid abu sufyan mutum ne wato limako matsolo baya sakin hannunsa yana da ruwa baya ba mu abin da yake isar mu da mu da wato ƴaƴansa shin na iya daukan wani abu a cikin duka idan na dauka wanda zai zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kudi ki dauka a cikin dukiyarsa ma ya kike abin da zai ishe ki wala diki bil ma'ruf yanda ya kamata anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi hukunci ya bayar ko kuma misali ilmantar da ita ko fatawa yayi mata komai bali a irin wannan wani sai ya ce to ai shikenan ga manzo Allah ya faɗa sai halarta wa mata su je su dauki kudin misali maraji har wannan babu fatawa ne shi ko fatawa aka yi wa mutum ne shi kansa in wani ya zo za a yi mar fatawa aka sun haka abin da yasa zaka bambance bari in baku misali dan kankani yanda a cikin ake bambance fatawa da abin da ba fatawa ba ba hukunci yayi ba dan da hukunci ne sai an kira Abu Sufyan an zauna saboda babu inda ake yin hukunci mutum daya ya ce Abu Sufyan abin da ta faɗa gaskiya ne yace eh wallahi ya Rasulullahi gaskiya ne a wallahi ba haka bane kai faɗa ce sai manzo Allah ya yanke hukunci sai manzo Allah ya ce masa dauka wannan yana nufin babu fatawa ne idan wata ta zo sai mata kuma fatawa da a cikin haka saboda duba da yanayinka da sanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Abu Sufyan wannan babu fatawa ne saboda a karka yi zaton cewa misali an karantar da kai wannan an ce kaza da kaza da kaza kuma kana da lafizin fatawa fatawa yana da abubuwa da yawa shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin yayi mujalladi 4 kan cewa yaya zaka iya ganewa cewa nan zaka ce wani ga hukuncin da zaka dauko ka bashi Imam Malik ɗaya daga cikin halifofi sai zai tambaye shi yace shin idan na sha azumi fatawa yake nima wajen Imam Malik idan na sha azumi a cikin watan Ramadan me ya kamata yi sai kira ma zaka sai kai azumi 60 kariya azumi ta hanyar jima'i da gangan amma maliki ko iftar ne Halifa yake a sai a zai ka ce haka ba akwai zabi uku ba ko mu ma mun san zabi uku ne ko mun san zabi uku ne ko dai ya zama to ka yantar da wuyaye ko kuma kai azumin ko kuma ka ciyar da miskinai 60 wannan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai shi a cikin hadisi akwai shi a cikin wato Buhari da Muslim kuma ya inganta Imam Malik yace yadda me yake sam aje kai azumi sittin yayi juyin duniya ne yace kai azumi sittin yadda akan haka saboda babu fatawa ne shi yasa suke tambaya suke cewa Imam ya zaka faɗa haka yace yana da kuyangu fiye da dubu kuyangi manufa bayi wanda zai yantar fiye da dubu yau sai ta azumi ya yantar da wata yau ta azumi ya yantar da ita kaga azumin sai koma wasa wajen halifofin saboda haka shi babin fatawa yana da bambanci da babin ilmantarwa a ilmance za a gaya maka amma a fatawa kuma kowa da yanda za a gaya maka saboda haka shi malam da zai zo ya karantar da ku ba fatawa yake ba wanda karantarwa yake saboda haka idan ka zo babin fatawa kare yace malamin nan da ya faɗa mana kaza amma da wani ya je marka yace markaza aga ya saba hadisin manzon Allah sai wani zai fara tuhumar sa cewa ya saba wa yanda manzon Allah ne wanda ba haka al'amari yake ba ilimi yana da yalwasta da abubuwa da yawa ne ake haduwa ai ilmul hadith ai ilmul hadith saboda haka wannan kenan sannan wato abu na kamshe wanda nake tunanin ya kamata ya zamanto nusar shine za ka ga cewa malam da aka ce mar mai wara'i wan ba mai tsantseni ne bayan sanin sar ilimin hadisi da dai bayani kadan malam mai tsantseni ne garba masu gudun duniya kuma Allah ya kaddara a wannan zamanin irinsu an yi da har irinsu Imam An-Nawawi Allah ya yi rahama wanda ya Riyadus Salihin da Al-Arba'un An-Nawawiyya za ka ga cewa suna da tsantseni abinda ake nufi da tsantseni duk abinda suka yi shakkar halal ne ko haram to ba su taba shi ba bari ba da misali da ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai ana cewa Muhammad ibn Sirin shi Sirin din ɗaya daga cikin bayi ne guda biyu da aka turo lokacin da Muqawqis sarkin Masar aka tura mar wasiƙa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa musulunta bai musulunta ba sai ya turo bayi guda biyu da akwai Sirin da kuma Mariya al-Qibtiyya ko ya san Mariya al-Qibtiyya ko ita ce mahaifiyar Ibrahim yar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa to tare aka turo su to shi Sirin din yana daga cikin manfaɗan nan layi ne tabi'i ne babba wanda saboda darajarsa da kimarsa da matsayinsa lokacin da Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi zai wafati cewa ai kar kowa yi mun sallah in ba Muhammad ibn Sirin ma ko Muhammad ibn Sirin ne mar sallah saboda darajarsa da falalarsa da kimarsa hamshakin mai kudi ne amshaki mai kudi ne ba wai ba jigar jigar ba da gaske mai kudi ne shi wannan Muhammad ibn Sirin an kasuwa ne kuma harkar zuma yake dan da ka iya sanda drum na zuma a wancan lokacin za ka iya sanda fiye da drum 70,000 ba wai dan gangana nan da muke dan zuba ba karaman kwalba ana sayarwa wata irin shi ma kansa yanzu na kira da sanya kai 500 ko ya bi 500 in original din ne na kawo daga ganye ko daga kamar to irin wannan yake da shi original yana da ganga ganga ya fi wata rana sai aka kawo mana labari cewa ɓera ya faɗa ɗaya daga cikin wannan gangar zuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan ɓera ya faɗa cikin abu idan ya zamanto abin ruwa-ruwa yake ba zubar da shi gaba ɗaya ya lalace amma idan ya zamanto da sarare ne misali kamar ka ce wani abu ne da zai hau kamar manja gaga ba zai iya nitsiya a kan manja ba ko kakide misali wannan sai ka reɗe iya inda ya zamanto ya hau gashi ya shiga cikin zuma duk wanda suka fitar da ɗeran suka yar suka kawo mar labari yake shi kenan a ji a zubar da gangan ka ce wallahi mun manta a ɗaya daga ciki au ina ne abin ya faru ba za mu iya tantance wani drum din bane sai duk aje a zuba kuma duk aka zuba amma wannan tsantsi ina nufin kaga mataki ne na sama amma ina ga muka in an yi magana tsantsenin su haka ne saboda bai san wanne ne tseren ya fada ba ya je ya saba wa manzon Allah yake duk a zuba kuma duk aka zuba aka kwaran yadda su wannan abin da ake nufi da tsantseni kenan da kai shakkar abu bashi wannan Abdul Ghani al-Maqdisi yana da wannan tsantsenin Imam an-Nawawi yana da irin sa dan akwai abinci cika da baya ci a Damascus har ya gama rayuwarsa saboda yana shakkar cewa halifofi suna yin wadansu abubuwa ba daidai ba wannan in yace shi ma zai ci wannan haramun din bai ci ba har ya bar duniya Imam an-Nawawi Allah ya marhama yana da wannan tsantsenin shi al-Hadi Abdul Ghani al-Maqdisi sannan kuma inda Imam yake wa kasratul ibada da yawan ibada ina da yawan ibada bari ba da misali guda ɗaya na ibadarsa wanda Imam Ibn Kathir ya faɗa cikin al-bidayah wa an-nihaya yace yana da zuntar irin nafilfili da Imam Ahmad yake Imam Ahmad yana yin nafila a rana wani adadi wanda bai iya hararo adadi haka nawa yake 300 wani ya sani yace 300 kullun sai raka'a 300 raka'a 300 ba kuma Allahu akbar ba kotan kuciya ba a'a sun sai da nutsuwa da komai a cikin sallah sai yayi raka'a 100 Imam Ahmad haka yake yi to shi ma kuma da yake ba hanbare ne sai kwaikwayi irin abin da Imam din sai yake kullun sai yayi raka'a 300 wani zai ce kaf ba shi da aiki ne haka wani ya saba ga yamma amma da ya zamanto baya yin WhatsApp baya yin Instagram baya yin waɗannan Twitter baya ba shi da lokacin da zai kallo bai kallon La Liga ba shi da lokacin waɗannan abubuwan in ya kirga zai iya yin zaka zai iya yin wannan abubuwa amma mun shagaltar da kanmu a waɗansu abubuwa ne sai muke ganin kamar wancan ba zai yi ba amma sai yayi raka'a 300 kullum kuma kowace raka'a Allah zai ɗaukaka mar daraja ɗaya zai shafe mar zunubi ɗaya ya za ka iya kamo wannan a lahira karaka ya kamo shi kullun ne sai yayi mu yanzu sunan rawatib din ma muke kokarin mu ga cewa hudu kafin azhar din bayan azhar din a haka din ma muna yi ko muna tunanin wataƙila kowa ne ya kawo kayana ko bai kawo kayana ba lissafin nan daidai ne ko ba daidai ba ne haka muke kariya to amma duk da haka din za ka ga cewa ba wai jigar in aka baka labarin kuma yanda suke neman arziki da neman kuɗi kai da can kawai wai zama suke kamar irin misali wai darawish ne suna zaune kawai ba abin da suke wannan suna kasuwancin suna waye sai dai ban gaishe sai gidan Imam Muslim ana wani lokaci bazar ne yana harkar yaji sai ne Sayyidun Musayyib shine babban tabi'i gaba daya ba wanda ya fi shi mai tsammani shi zayyat ne shi amma a haka din sarkin Abu Huraira ne kuma yana daya daga cikin amshakan masu kudin Madina ai barin ba da labarin sa guda daya inda akwai lokacin da halifa ya nemi Sayyidun Musayyib ya aura masa ya aura wa ɗansa yar Sayyidun Musayyib shi ma Sayyidun Musayyib bai da tarbiyyar su ba yar sa ta shiga kuma ta an samu matsala akai yake har sai da ya zama to an azabtar da shi dan akwai lokacin da aka taba zane shi aka aske masa kansa aka tsora shi akan jaki ma aka yawo da shi a Madina mutanen Madina suke ta kuka kan wannan yari yace ba za a yi ba bazan auren da ita din ba akwai ɗalibin sa Ibn Abi Wada'a yakan zo karatu sai kwana biyu bai zo ba sai Ibn Sa'id yana kula da ɗaliban sa saboda yana da kwakwalwa da hankali da waya sai kwana biyu ban ganka ba yace wallahi ko ya imam ai mata ta ce ta rusu wallahi ta rusu shi yasa kuma na dan zauna shagaltuwa da yanayin abubuwa da waye yake kai kare yin aure sai mun mushi yake cewa imam yanzu nan garin akwai wanda zai ban aure ki saboda me yake ai ban da komai yanzu sai ji ni zan baka wai wannan wanda halifa nan ya nema yake sai ka ban aure ke kware kuwa kusan auren ba irin na mu bane in na ga inna alhamdulillahi rahmatu wa nasta'inu wa nastaghfiru ya ka daura aure anan kafin ya tashi ne da gida yana ganin abin kamar almara ya shiga gida ya kunna kenan wajen magarba bayan ai sallar magarba ya shiga yayi azumi dama saboda in baka da abin jayi sai kai azumi koyarwar manzon Allah sai ni idan sayin ko saboda haka yana azumi dama ya shiga gida kenan ya kunna ci balbal dinsa da ɗan gurasan sa ta bushe ya fara yayyafa mata ruwa yanda za ta dan saki yanda za a iya hadewa sai ji sallama an buga kofa ke waye sai ji sa'idi dai ya tunanin sa waye wani sayyidi ne kuma zai zo min yanzu a wannan lokaci saboda sayyidi Ibn Musayyib an san shi fiye da shekara 40 daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gidansa an ya gama
tara wannan kudin nasa ko kuma wanda yake tura su yi sai ga masallaci ce gidansa sai wannan wanda sai ne zai zo mu haka da magarba haka sai bude sai ga sai ilmi sai imam ka tura an zo mana sai ce wallahi gani ne ka angwance ne bai kamata ka kwana matar ka ban kawo maka ita ba sai kawo ta yana zuwa shi kuma sai ya rube sai je kashe talaka dole a kashe a ci balballan sai yau mahaifiyarsa magana mahaifiyarsa zo take cewa Allah sai mun dauke ta sai ni mata jalwa jalwa shine kamar yanda za a shirya ta a kawo ta mahaifiyar ta dauke aka yi waɗannan abubuwan bayan kwana da kwanaki ya ga duk ilimin da yake koya a wajen Sayyidul Musayyib ta kusan haddace su saboda haka bayan sati wani abin nan ya yi bi tsarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen karatu yake ja kaifa wajen ta dalikal insan wannan mutumin ya kadar da shi ya yabe ta saboda ga ilimi ga ladabi ga kuma kyau saboda ke eh sannan suka yi magana dai ta shi ta bi shine ba shi 1000 dinar dirhami miliyan 1 yace wannan ka dan je ka dan abun nan din nai ga gina bukatar dan jadi sai zaman ta yi samu ku wai dan in bayyana cewa wai ba wai kake da tantance wai ba su da komai in ana maganar waɗannan kai latan waɗansu ne inda sun zauna a ɗaki kawai ba abin da suke yi kawai sai waɗannan suna da kuɗin su suna da wadatar su kuma kana da misali kai da lafiya kyautar dirhami ba kun san ma'anar dirhami ko dirhami a yanzu dirhami hudu shine yake mafi karancin sadaki haka ne ko dubu 20 a ya fi 20 ne dai 30 ne 27 da bakwai ne ina jira bai kai 30 ne akalla dai 27 amma dai ya wuce da 5 ba dirhami hudu shine zai baka dubu 24 ya bashi miliyan ɗin irin wannan an ka dan buga a yanzu ko a yanzu ne ai ya fi karfin karamin jari dan kar mutum ya dauka wai ana karanta littafin su waɗansu ne da suka zauna ba abin da suke suna neman arzikin su suna karatun su sannan kuma suna zartar da abubuwan kuma na yau da goben su wannan ba abin da ya zamanto ya tare musu wannan bai tare musu saboda haka sai ya faɗi cewa kuma al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shararre ne tare da wannan zai zamanto in ya ga ba daidai ba zai umarni da shi in ya ga kuma daidai zai zamanto mafi girman aya inda ma za mu gane shine inda yake zuwa jihadi duk lokacin da za a tafi jihadi za su tafi saboda jihadi shine kololuwar amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar saboda ka dawo da wanda yake ba daidai ba ka kare musulmi ka kare waɗannan abubuwan bangare na al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar saboda haka wannan littafin ina ba da shawara kuma zai ko da misali baka haddace shi ba a sati 12 din nan ya zamanto duk ran da malam ya karanta hadisi kafin satin ya zo sai kuma ka dage ka haddace shi in ka dage ka haddace shi kenan yana gamawa na ga cewa kan hadd kun gama sannan kun ka samu abokin hadda wanda misali yake zuwa kullum idan an karanta ku rinka muraja'a ban haddarka kafin malam wata kila ya zo in ka zo kafin magariba shikenan ku karanta sai ga cewa ka shiga cikin rankin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nabbarallahu imra'an Allah ya sanya haske Allah ya haskaka mutumin da ya ji zance na sami'a maqalati fa wa aha ya haddace wannan fa addaha sannan shi ma ya isar kama sami'a ko da ranar kiyama da ake kaban kana buƙatar tutulal haske to wanda ya zamanto da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hasken nasa ma kadai yayi sai ko ba dan komai ba ya zamanto kana daga cikin wato manzannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai saboda duk wanda ya haddace da ga cewa zai iya isarwa gaskiya ba karamar daraja ba ce ba karamar ɗaukaka ba ne mutum ya zamanto ya yi wannan abu kuma ka taɓa ɗaukar wa kanka cewa ba za ka iya ba yana ɗaya daga cikin yaudara da ake mana a lokacin da Allah subhanahu wataala ya rubuta mana muka tafi karatu a Madina mun yi tunanin cewa da muka shiga wato kulletul hadis bangaren kulletul hadis ne sai muke zaton yaya za ka iya haddace hadisi
a ce hadisi 250 zaka fara zaka zauna jarraba fa sai mu kare hadisi cewa ka hadisi bayan karatu tuka da kake da su wannan hadisin kuma a maiki maiki nawa ne maiki 20 ne a cikin dari in ka hadisi din ka gama rubutawa kuma maiki 20 na ba saboda haka shi wannan ko wani abu ana tunanin kawai rakiya ne farko gaskiya mun muna tunanin kamar ba zai yi ba amma yau gobe sai zaman to akwai lokacin da zaka zauna zama daya idan ka salata kama ka baka yi karatu sosai ba sai ga cewa a satin karshe na jarrabawar ka da shi abubuwanka kuma hadda ne ke kokolwa jarrabawa to wato tarbiyantar da ita ita kamar saboda haka tarbiyantar da kanku a haddar waɗannan hadisan za ga cewa wallahi mutum yayi hadda da yawa ayyan kuma mutum ya tarbiyantar zai ga cewa dewa wagogin nan da su hadda cewa Allah ba sa bukatar sa har su hadda cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai inda za su hadda cewa alqur'ani haka nan mata a cikin gidaje kuma wani lokaci mutum yayi yanda ake ya zamanto yana da iyali ya zamanto ya sa competition tsakanin sa da ita cewa ni kokarin hadda cewa nan kafin wani lokaci zai ga cewa Allah ya sa albarka hadisan manzon Allah suna da wannan albarkar zai ga cewa mutum yayi karatu ne yawa ina fatan Allah subhanahu wataala yayi wata kirjin malam lokacin da zai fara karanta wannan littafi sannan kuma ya datar da shi Allah subhanahu wataala ya dora shi akan daidai ya kawar da shi daga kuskure Allah subhanahu wataala ya amfanar da duk wanda suka zo kamar yadda malam ya faɗa a cikin farko mukaddimar sa yace Allah yayi albarka ya saka yayi falala ga wanda ya haddace wannan littafin ko ya karanta shi ko ya ji ko ya isar da shi duk ya faɗa wanda malam zai karanta a mukaddimar wannan Allah ya samu a ciki baki daya Allah kuma ya tara mu a cikin ladan baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Malam Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na faɗa gaskiya na fi kowa wato fita da farin ciki kwarai da gaske Allah maɗaukacin sarki ya saka wa malam da alkhairi ya faɗi gaɓoɓi kowa ya sallame shi a bayanan da malam ya yi ya faɗi gaɓoɓi da ya kamata a ce mun ƙara dawowa kansu mun kula kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi rayuwar magabata sannan kuma malam ya haska mana musamman mu ɗaliban da zamu jara gamar wannan yadda ya kamata wato mu tafi da karatun a bayanin da malam yake yanzu a rayuwar magabata ƙarshe-ƙarshe bayanin da ya akan Sa'id ibn Musayyib dangane da kuɗin da ya bayar tuni ya labai ya buga ya ce 6.7 million ne kuɗin kaga miliyan shida da wato 700,000 ka san kuɗi ne manya kwarai da gaske to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi sannan tsarin da muke so mu bi a wannan shine insha Allahu ta'ala kamar yadda aka sani da zarar an yi sallar maghrib minti 50 ne karatun gaba ɗaya har a rufe karatun ma da tambaya minti 55 ne gaba ɗaya saboda haka wanda suke da iko da dama kamata ya mutum ya rika sallah a nan da zarar an yi sallah sun gama haɗa abubuwa za mu fara karatu sannan akwai wani bawan Allah da ya ba da wato kusan kuɗi aka siyo wasu littattafai da ba su haura 10 zuwa 12 amma yawanci mata muka ba wanda suka fara zuwa sai maza kaɗan babu littafin kun gan shi nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana irinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ya sa mu fara wannan karatu a sa'a Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu ya sa abubuwan da za mu faɗa kamar yadda malam ya yi addu'a sai Allah ya riko da hannayenmu ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya kamar yadda kuka sani cewa ina yawan faɗa da abubuwan da suka taso waɗanda suka zama manya wallahi ba na tinkara su kai tsaye sai na tuntuɓe su sai na kira na tambaya cewa akwai matsala kaza menene kaza saboda kamar yadda mallam ya gaya muku fatawa daban karantarwa daban mu ne a nan garin za ku ga kowa yana iya fatawa amma idan ka je kasashen Saudiya nake Saudiya ina nufin Makka da Madina zaka ga kowa ya san matsayin sa mai wa'azi daban mai fatawa daban mai karantarwa daban kowa mai huduba daban amma mu a nan yanzu zaka ga da fadika ake komai kana yi komai shi za a tun idan suka yi fatawa babu wanda ya ce kariya da bambanci da zaka ga yadda muke a nan Karazibi idan aka bada fatawa a Saudi yanzu duk malintarka ba kai saka zo ka fadi ra'ayi sabanin ta ba idan kai wannan to zaka gane kuranka to wannan bayanan da mallam ya faɗi abubuwa da yawa wanda ni wato na jajjalayi a wurare da yawa wanda ya kamata mu kula da su da kyau mu ga wato yaya kamata a yi kuma mallam kamar yadda da yawa wasu ba san jiwa kun san ɗan social media amma irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sare masa suna da yawa kware da gaskiya zan faɗa ba tun da yana nan amma dai wasu lokutan za ku rika jin kalmomi na dangane da abin da ya shafi wato irin baiwa waki da Allah ya musu kware da gaske sanda suna Madina dai zan iya faɗa sai da suka yi matakin ba kullun ana iya haddace hadisi 500 a rana kuma da isnadi haddathana wani kullun musamman shi da mallam Ma'azin Suleiman Khalid wataran in Allah ya sa aka samu dama zan gayyato shi nan kamar yadda mallam ya bude yanzu duk randa Allah ya sa muka samu gaba daga cikin malamai na to duk wanda ya bada rana zan ce to maimakon wannan asabar din mai zuwa nayi karatu to shi zai dan mu samu fa'idodin da yawa insha Allah za mu yi wannan kokarin kware da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ja rayuwarsu ya ja kwanansu ya kara musu lafiya Allah ya yawaita mana irin su da tijan da suka rage mana a wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya ja kwanansu suma ya kara musu lafiya mai gidan kuma Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara wani abu da ya asasa na alkhairi Allah ya sa ya zame masa sadaka jariya muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya sa wannan karatu ya amfane mu duniya da lahira zan mika abun magana zuwa ga babban liman mallam Habibu
Allah saka alkhairi wala kuma idan ana bibiyar Africa TV 3 za a dinga ganin karatu tikan mallam a Africa TV 3 so insha Allah wanda dai yake bibiya zai san irin abin da mallam yake gaba to Allah saka alkhairi ya rage kuma na committee na masallaci dan naga suna wasu suna ciki sai kuma a koma a saka kokon bara a wajen mallam sai a saka rana shi ba a je gida a roƙo mallam ko da a wata ne sau daya Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi zai kira sallah
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا